nake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Laraba 10 ga watan Nuwamba a shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ƴan bandaga sun kai wani mummunan hari a garin Batsare da ke jihar Katsina da yammacin jiya Talata, har akalla mutane 11 sun rasa rayukansu. Bayan haka za ku ji cewa gamayyar kungiyoyin Arewa ta bada kashedin karshe game da hauhawar har-haren ƴan bandaga bayan da aka sace wasu ma'aikatan karamar hukumar Zaria su 18 a yankin karamar hukumar Giwa da ke jihar Kaduna da yammacin ranar Litinin. Ga abin da ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar ke cewa,
abubuwan da yake faruwa game da kidnapping da ake kaga anya a Zaria, anya a Katsina, anya a Zamfara, kai ce abubuwan nan yayi wa to abin da yasa ga zama fito kenan shuru mu nuna abubuwan da ake ba mu yadda shi kuma ramu lamunta ba.
Za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Muna kuma tafi da rahoton mu na musamman game da sana'ar mai da kuma labaran wasanni. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkanku da wannan lokacin. Wasu mata daga wani gari a yankin Amhara na kasar Habasha sun zargi mayakan Tigray da yi musu fyaɗe da ƙarfin bindiga da kuma kwace musu dukiyoyi. Wani sabon rahoto da Amnesty International ta fitar ya ba da cikakken bayani game da mummunan har-hare da ake zargi an kai a Nefas Mawech da ke arewacin yankin Amhara ta Habasha a tsakiyar watan Agusta. Ta hanyar tattaunawa da mata 16, kungiyar kare haƙƙi da ke da shalkwata a Birtaniya ta yi bayani kan yadda aka yi fyaɗe na mutane da yawa, fashi da cin zarafin jiki da kuma na baki. Rahoton kuma ya ce mayakan kungiyar 'yan tawayen Tigray ko kuma 'yan ta'adda na TPLF sun kwashe kayan jama'a tare da lalata cibiyoyin kiwon lafiya a garin. Wasu daga cikin waɗanda suka tsira da rayukansu da suka yi magana da ƙungiyar masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama sun ba da bayanin yadda aka yi amfani da ɓatanci na ƙabilanci da kuma mummunan har-hare. A wasu lokuta mata sun ce an ci zarafinsu kuma an yi musu fyaɗe a gaban 'ya'yansu. Amnesty ta yi kira ga kwamandojin kungiyar ta TPLF da su binciki laifukan da ake zarginsu da kuma kawar da duk masu aikata laifin daga rundunarsu. Shedin da muka ji daga bakin waɗanda suka tsira sun bayyana muna ayyukan da mayakan na TPLF suke yi wanda suka kai ga laifukan yaƙi da kuma yiwuwar cin zarafin bil'adama, in ji Agnet Kalmad, Sakatare General na Amnesty International. Sun sabawa bil'adama da kuma ɗiyaucin ɗan adam. Sai dai kuma shugabannin kungiyar ta TPLF sun yi watsi da rahoton. Mai magana da yawunta Getchwar Reda ya wallafa a shafinsa na Twitter jiya Talata kafin a fitar da rahoton, yana mai cewa an yi shi ne da nufin nuna rashin son kai ta hanyar raba laifi tsakanin ɓangarorin biyu. Wani ɗan jaridar Amurka da yanzu haka yake tsare a ƙasar Myanmar bisa tuhume-tuhume daban-daban, yanzu haka yana fuskantar wasu sabbin tuhume-tuhume guda biyu na ta'addanci da kuma na tada zaune tsaye a yau Talata a wata kotun Yangon a cewar lauyansa. Danny Fenster, babban editan mujallar labarai ta yanar gizo ta Frontier Myanmar, yana tsare tun a ranar 24 ga watan Mayu lokacin da aka kama shi a filin jirgin sama na Yongan kafin ya hau jirgi zuwa ƙasar Amurka. Da farko an tuhume shi da tunzura jama'a bisa zargin yaɗa labaran ƙarya ko kuma masu tada hankali. An tuhumi Fenster da laifin karya dokar kungiyar haram na zamanin mulkin mallaka saboda zargin tuntubar 'yan adawa da gwamnatin mulkin soji ke ganin ba su dace ba da kuma keta dokokin shige da fice, kungiyoyin fafutuka sun ce an yi amfani da dokar kungiyoyi da ba bisa ka'ida ba wajen kame masu fafutukar siyasa ba bisa ka'ida ba a shekara ta 1990 kuma a halin yanzu gwamnatin mulkin soji ce ke aiwatar da ita labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC Malala Yousafzai wanda ta lashe lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel da ƴan Taliban na Pakistan suka harba saboda fafutukar neman ilimin ƴaƴa mata ta yi aure a jiya talata a wani karamin biki da aka yi a birnin Birmingham na tsakiyar birnin Ingila kamar yadda ta sanar a shafin ta na sada zumunta yau rana ce mafi muhimmanci a rayuwata ni da Asir Malik mun daura aure domin kasancewa abokan zama na tsawon rayuwa kamar yadda ta rubuta a shafin ta na Twitter inda ta kuma sanya hotunan kanta da na sabon mijin nata mun yi takaitaccen bikin aure a gidanmu na Birmingham tare da iyalanmu muna neman addu'o'inku muna jin dadin tafiya tare domin kalubale na gaba in ji ta daurin auren watannika shine mataki na farko a auren musulunci lokacin da take shekaru 15 mayaka daga tahrikul Taliban Pakistan wani reshi na Taliban na Afghanistan sun harbi Malala akai a cikin wani kwari na Swat yayin da take cikin motar makaranta a shekara ta 2012 ta warke bayan shafe tsawon watanni tana jinya a gida da waje kafin ta hada hannu a rubuta littafin tarihi da yayi farin jini sosai mai take ni ne Malala jami'an fadar White House suna ran gadin duniyar rajin samar da ci gaba kuma sun leka sassan duniya da dama don gano ayyuka kusan 50 da suka mayar da hankali kan batutuwa kamar yanayi kiwon lafiya fasahar zamani da daidaiton jinsi Dallas Stein mataimaki mai baiwa shugaban kasar Amurka shawara harkokin tattalin arzikin kasa da kasa ya kammala ran gadi a yammacin Afirka kwanan nan inda ya ziyarci Ghana da Senegal a wani bangare na shirin shugaban Amurka Joe Biden na Build Back Better World wanda aka fi sani da B3W Biden ya kaddamar da shirin ne a lokacin taron G7 na watan Yuli da nufin samar da haɗin gwiwar samar da ababen more rayuwa masu inganci da gaskiya don taimakawa ayyukan samar da kuɗaɗe a ƙasashe masu tasowa wannan shine zaman sauraron B3W na farko a Afirka wanda ke bayyana ƙudurin shugaba Biden na ƙarfafa alaƙar mu a yankin da kuma takaita gibi da duniya ke fuskanta a fannin zahiri da fasahar zamani da kuma inganta kwazon al'umma wanda annobar COVID-19 ta takaita a cewar mai magana da yawun kwamitin tsaro na kasar Emily Horn a cikin wata sanarwa a wannan makon shugaban Faransa Emmanuel Macron na shirin karbar bakoncin mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris domin tattaunawa a yau Laraba a fadar ta LC tare da zimmar tattaunawa su batutuwa da suka hada da sauyin yanayi tattalin arziki kiwon lafiyar duniya da kuma batun samar da kayayyaki wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya shaidawa manema labarai a jiya talata cewar taron na kasashe biyu na da muhimmanci domin alakar Amurka da Faransa ta shafi duniya baki daya.
Madalla a gaida Yusuf Aliyu Harambe da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Da yammacin jiya Talata ne wasu ƴan bandaga suka kai farmaki a garin Batsare da ke jihar Katsina a arewacin Najeriya, inda suka hallaka akalla mutane 11 tare da kona gidaje da ababen hawa. Wakilin Maryar Amurka Sani Shaibu Malamfashi ya tuntube kakakin rundunar ƴan sandan jihar Katsina don jin ƙarin bayani. Ga abin da ya aiko mana.
Su dai waɗannan ƴan bindiga sun shiga ƙauyen ne gab da sallar isha bayan sallar magariba, inda suka kama harbe-harbe a cikin garin tare da kone-kone. To amma don cin cikakken bayani a hukumance sun yi tuntube kakakin rundunar ƴan sanda ta jihar Katsina SP Gambo Isa don samun bayani.
To jiya da misalin karfe 7:15 na dare, DPO wanda yake kula da yankin Batsari ya aiko mana da rahoton cewa ƴan ta'adda sama da su 100 dauke da mugun gundugu suna ta harbe-harbe kuma sun afkawa wasu ƙauyuka guda biyu da Katoge da wani unguwa tana nan ita ma a cikin Batsari. Sun kai harin nan kuma sun karkashe mutane. Akalla ba a ƙasar ba an kashe mutum 11 kuma an raunata mutum 13 a wannan hari da aka kai. Ko in ce unguwannin da aka kai wannan hari su ne da Katoge da kuma unguwar Turaku. Kuma wannan shi ne rahoton da muka samu, kuma zancen da nake maka mai girma kwamishinan ‘yan sanda na jihar Katsina dan da nan ya tashi muƙaddashinsa wanda yake kula da harkar operations. Kuma an kinsa shi da jami'an mobile da motoci masu shirke aka tsara da waɗanda suke akan waɗanda suke a wancan wuri domin su tafi su tabbatar da cewa an samu tsaro da doka da oda ta dawo wannan wuri, kuma an ba wa waɗannan al'ummomi kariya. Sannan waɗanda suka aikata wannan laifi a tabbatar da cewa ko su waye an gano su kuma an kama su domin a gurfanar da su a gaban shari'a kamar yadda doka ta tanada.
To batun kone-kone fa gidaje nawa akalla za a iya cewa an samu waɗanda aka kona da motoci da babura?
DPO ya faɗa mana cewa an kona mota kera Golf guda 3, sannan an kona babura na al'umma waɗanda ba zo su gani ba guda 3, an kona shaguna wanda ake sayar da kayan masarufi kenan guda 2. Shine rahoton da ya aiko mana.
Tabbacin kakakin rundunar ƴan sanda ta jihar Katsina kenan SP Gambo Isa. A halin da ake ciki dai yanzu, kowa ka gani hankalin shi ba yana jikinsa bane, kuma galibi kowa na zaman ɗaɗɗar, babu wanda zai iya maka magana don gudun kada a gano shi da kuma abubuwan da ka biyo baya. Sanshi Malafashi, Muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
Madalla a gaida Sani Shaibu Malamfashi da wannan rahoton. Gamayyar kungiyoyin Arewa ta ba da shaidan karshe game da hauhawar har-haren ƴan bindiga da ta ce abin ya isa haka nan. Wannan na zuwa ne bayan sace ma'aikatan karamar hukumar Zariya su 18 da ƴan bindiga suka yi a yankin karamar hukumar Giwa da ke jihar Kaduna. Wakilin Muryar Amurka Isa Lawal Ikara ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A yammacin Litinin ne dai ƴan bindigan da ke yankin karamar hukumar Giwan jihar Kaduna suka tare motar ma'aikatan karamar hukumar Zariya wanda suka kai ziyarar ta'aziyya, inda suka sace mutane 18 nan take. Ganin yadda sace-sacen mutanen ke sake sabon salo ne yasa gamayyar kungiyoyin Arewa reshen ɗalibai ta ce tura fata kai bango saboda haka za ta ɗauki irin nata mataki. Inji babban jami'in kungiyar na jiha Kwamar Jamilu Musa.
Abubuwan da yake faruwa game da kidnapping da ake kaga anya a Zariya, anya a Katsina, anya a Zamfara, kashi abubuwan nan yayi wa. To abin da yasa ga zaman fito kenan tsoro mu nuna abubuwan da ake ba mu yadda shi ko ba mu lamunta ba.
Amma Malam Jamilu, waɗannan mutane 18 da aka ce, wasu sun ce ma mutum 13 ne, ana magana har yanzu ba a tabbatar ma da adadin su ba, da tabbatar da ko a ina suke, kamar kuma za a ce ko kun yi riga malam masallaci.
A'a, mutum 18 ba mu riga malam masallaci bane. So da nayi magana da wani dalibi wanda maman shi na cikin wanda aka katafa da su, tun 18 ne ba wai mai kintace bane, abu ne haka yake.
Amma yanzu akwai wani labari ya zuwa yanzu?
Gaskiya babu wani labari, saboda a jiya na yi da shi ke ba a yi waya ba. To shi sa abin da ya tada mana hankali muka ce to gaskiya dole ne za mu yi enough is enough.
Mai nazari kan al'amuran yau da kullun Alhaji Abubakar Umar Aliyu ya ce sace waɗannan ma'aikata dai ya nuna gwamnati ta gaza ne. amma dai kuma ya ce ya kamata a gane game da wannan aiki na ƴan bindiga akwai mafita.
Wannan abu ne wanda zai nuna gazawar gwamnati a fili karara, domin inda ba dan gazawar gwamnati ba ya kamata a ce daga lokacin da aka fara waɗannan abubuwa tun kafin abu ya girma ake maganin sa. Yau idan da gwamnati za ta yi amfani da kungiyoyin su waɗannan fulani, in Allah ya so ya da za a iya samun nasara. Dalili ko shine babu yadda za a ce duk fulanin da suke kasan nan ba san wanda suke waɗannan ta'asa ba, in ba su san wasu ba sun san wasu. Ya kamata a ce gwamnati ta dauki mataki. Muna da sojojin nan, idan sun yi kadan ne akwai wanda suke zazzauna a office, a rarrago su a kwaso anan a kwaso anan, ayi gamayyan jami'an sojoji a fuskanci wuri guda bugu da kari. Ya kamata mutanen gari su fito su tsare kawunan su, domin idan kana tsoro kana shakka kana gudu to tun ana yi a waje za a shigo har cikin gida a kan ma mutane gaba daya suna fitowa ayi fito na fito da su, to jama'a za su samu sauki.
Matsayin gwamnatin jihar Kaduna game da ƴan bindiga dai sananne ne cewa babu sulhu. Sai dai gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Amirar Fa'i ya sha nana da cewa jami'an tsaro na kokari matuka game da wannan matsala baki daya.
Sai ga mutane suna zagi suna tsinuwa suna cewa ba a yin koyi, wannan ba daidai bane. Suna iyakan kokarin su, a cigaba da yi musu addu'a, a cigaba da ba su goyen baya domin su kare kokari. In mutum yana kokari kace ma baya komi, kana karya mishi kafa ne, sai ga ba ma zai iya sa zuciyar shi aiki. To ni kiran da nake ma al'umman jihar Kaduna kenan, mu kan a gwamnatin jihar Kaduna, a madadin gwamnatin jihar Kaduna mun gode musu kuma mun nuna kokarin da suke a ƙara kokari, amma mun san suna kokari.
Yanzu haka dai ƴan uwa da abokan arzikin ma'aikatan da aka sace na ta faman zaman juyayi, yayin da gwamnatin jihar Kaduna bata ce uffan ba tukuna game da wannan batu. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahota. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoton mu na musamman akan sana'ar mai.
A halin yanzu dai sana'ar mai kamar petrol, gas da kananzir sana'a ce da ƴan arewacin Najeriya musamman matasa suka yi yawa a cikin ta don dogaro da kai a kudu maso yammacin Najeriya. Na ziyarci garin Alaka Oyo don tattaunawa da masu wannan sana'a ta mai.
Sunana Nur Muhammad, ina harkar sayar da petrol, kananzir da gas.
Yaya wannan sana'a ke tafiya anan Alaka Oyo?
To alhamdulillahi muna kasuwanci da kwanko cikin kwanciyar hankali duk da wasu matsaloli waɗanda duk wanda gwamnati ba ta bukata dangane da wannan kasuwanci babu ruwan mu da shi, kuma muna tsayawa iya abinda ya cancanci mu domin kariya da kuma karewar mutuncin kanmu da kuma kasuwanmu. Muna yi cikin kwanciyar hankali, babu tashin hankali a nan garin Oyo Alaka, kuma bamu da matsala tsakanin mu tare da masu gari, ma'ana Yarbawa da muke tare da su. Muna ko zaune cikin kwanciyar hankali, muna tare da su, tare gaba ɗaya muke yi ma, kuma sun samu mun samu, in sun mu ma sun samu haka mun ma mun samu, babu matsala cikin mu tare tsakanin mu da su.
Me baka sha'awar shiga wannan sana'a ta mai?
Gaskiya na fara wannan sana'a insha Allah tun 1982 nake wannan sana'a, kuma har zuwa yanzu insha Allah ita nake yi. Dalili ne abin da yasa kuma shi tun ina da sauran kuruciya ta wadanda muke tare da su, manyan mu suna yi, mu ma kawai sai muka shiga muna bin su. Yau da gobe yau da gobe mu ma Allah ya sa ƙarfin mu ya kawo, kuma sana'a da ta shigar mu muka ci gaba da yinta tun a gida kafin ma mu zo nan
tun arewacin Najeriya,
tun daga gida arewa bikin binirin Kebbi na fara har zuwa yanzu. Kuma
ka taɓa koya ma wani wannan sana'a?
Insha Allah.
Kamar mutane na koya ma wannan sana'a ta mai.
Gaskiya suna da yawa, ni ba zan ma aika wasu ba yanzu.
Ba mu kaɗan daga cikin su.
Eh to akwai kusan mutum uku yanzu da nake tare da su, muke tare. Ko wanda ake kira Awolu, akwai wanda ake kira Sani, akwai Mani, akwai Mani, akwai Alhaji. Ga sunan dai suna da yawa gaskiya. Lokaci dai akwai su ya daga cikin waɗanda mun nasu mu tare da su tun su ba su san sana'a ba, kuma har suka sani, kuma alhamdulillah kowa samu ci gaba.
Wannan sana'a tana biya ma bukata.
Insha Allah gurgudu muna yi muna samu, kuma Allah na taimakawa.
Kamar da me ka taba yi a cikin wannan sana'a?
A dalilin wannan sana'a gurgudu na san na taimaka ma ƴan uwana da abokanai arziki, sannan kuma da cikin ta na yi aure wanda Allah ya kaddara na yanka rago insha Allah ma yaro 10, kuma yanzu haka ina tare da iyali na, kuma daga cikin su ba wanda bai makaranta.
Me zaka ce a game da zarge-zargen da ake yi cewa kuna gurbata mai, kuna hada wani da wani domin ya afki ko ya yawa?
Wannan magana ta hada wani mai da wani mai da ake zargi ko ake gani, mu ba mu hada wani mai da wani mai domin ta dukkan kasuwanci dama ko aiki mutum yake yi ko kasuwa yake yi ta wannan fannin ne ai yake sa ran kyautatawa domin shiga aljanna ko kuma ya jama kai ne shiga wuta gas da ake hadawa da kalanzir ko kuma petrol a hada shi da kalanzir yanzu gaba daya kalanzirin ya hi su farashi ya hi su kudi to idan ba mutum misali gile shi ya maka ne alƙawari lalle sai ya kada kai ne wuta ba ai babu abin da zai sa mutum ya ce yanzu sai ya yi mis din mai sannan mu nan wurin mu gaskiya duk wani sana'a wacce ta samu irin na mai na banza wofi muna da doka muna da ka'ida ba ma karbar shi ba ma sayen shi wanda kuma mun haka mu akwai shari'a ta barin wuri
sunana Muhammad Bello Karai amma an fi sani na da babawu Karai
kai ne chairman din masu saida mai anan garin Oyo Alaka
eh ni ne chairman masu saida mai anan Oyo Alaka
ina kuke samu wannan mai da kuke saida anan garin Oyo Alaka
to alhamdulillah yanda muke samun mai anan Oyo Alaka kamar yanda ya gani motocin nan suna zuwa wani zai zo ya zo da ƴan matsalarsa ba shi da kuɗin da zai ci abinci ya ba yaransa ko kuma ya ɗan rike wanda zai shiga Lagos zai tsaya jarka ɗaya jarka biyu zai sayi mana haka muke samun wannan mai muke sana'a muke bukatun rayuwa yau da kullum
to me zaka ce mun masu cewa kuna sayan mai na bayan gida
to alhamdulillah ka san a rayuwa duk harkar da kake dole ne ka samu mutane wasu da ka ba suna yi maka wani zargi to amma shi zargi ka san ba ya zama tabbas wannan abun zargi ne suke amma idan ka zo ka fuskanci me sana'a ta mu za ka ga wannan abubuwan da ake faɗa ba shi bane
kama ayini kana sai da jarka nawa
to alhamdulillah ka san kasuwa ta Allah ce ayini a takaice in Allah ya kawo kasuwa za ka iya sai da duro biyu duro uku wani zo ma ha hudu ya danganta dai da yanayin budin da Allah ya ma a wannan rana
kaman nawa kuke sayan jarka kuma nawa kuke sayar da jarka
to alhamdulillah a yanzu kamar wannan 30 liter muna sayan ta naira 8000 saboda abin ya riga ya hu mu kuma in mun ta sayawa muna sayar da naira 9000
bashi kuke saidawa ko kudi hannu
ka san harkar rayuwa yanzu dai kana kasuwanci irin wannan to dole fa sai da bashi amma mu sai kudi hannu muke sai amma gaskiya saboda yanayin mu'amala mutanen mu ne na arewa da suke zuwa muke mu'amala da su wani zai zo man da zai kai shi Lagos bashi da shi to amma in yazo tunda kuna yau da kullun da shi in ka san mutum mai amana ne ya koka ma ga matsalar da take tare da shi to zaka taimaka mai ka bayi zai shiga Lagos yayi lodi idan yayi lodi aka bashi kudin mai sai yazo ya kira ka a waya ka ajiye mai mai idan yazo ka zuba mai ya biya ka bashin ka sannan ya wuce
sai amma menene matsalolin wannan sana'a ta mai
alhamdulillah ka san duk abin da aka ce yau kana rayi to ba ka rasa matsaloli ba kuma ka rasa alherin abu amma a da mun fi samun matsaloli tsakanin mu da ma'aikata amma yanzu alhamdulillah gaskiya ba mu da wani matsaloli akan wannan harka
komai yana tafiya daidai
alhamdulillah yanzu komai yana tafiya daidai sai dai yanayin rayuwa da ake ciki
sunana Ayuba Salisu Lawan Karaye
shin wannan kasuwa ta ku wasu ce cuwa-cuwa wasu ce black market wasu ce kaza-kaza dai shin menene takamaimai sunan wannan kasuwa ta ku ta mai
to wannan kasuwa ta mu a yadda muka fi kiranta muna magana masu harkar mai saboda magana cuwa-cuwa ko black market wani abu ne wanda ake ganin shi kamar ba na gaskiya ba mu kuma alhamdulillah kasuwar mu mun kifi akan gaskiya muke aikatawa kuma muna da gaskiya da rikon amana gwargwado abinda zamu iya
wannan kasuwa taku idan har Allah ya sa wakila kuka sami mutum yayi abinda ba daidai ba ko ya saba mu kaida ku ne sai da mai me za ku mishi
wannan hukunce ne wa'anda yake shugabannin mu suna da su daban-daban wanda yake yanayin laifin mutum yanayin hukuncin da za a yi mai akai kuma ba ma tare da marasa gaskiya muna zaune da ƴaƴan kungiya lafiya da membobi da shugabannin mu duk muna zaune lafiya idan muka samu gurbatacce a ciki ana kokarin a zare shi
yanzu kamar shekara nawa kai kana wannan sana'a
gaskiya ne akalla ba a kasar ba na shekara ta kai 15 ko 16 ina wannan sana'ar
a cikin shekarun da kai kun taba kama mara gaskiya a cikin wannan sana'a
wannan gaskiya ne an taba to amma mara gaskiyan ban san wanne iri kake nufi
wanda ya sai man sata ko ya dauki man sata ko ya sai da man sata
an kama su da yawa ba su da adadi an kama da yawa ba adadi kuma duk wanda aka kama ana yin kokarin a yi mai hukunci daidai da abin da ya aikata wasu an taba yi musu bulala wasu kuma an samu abin da suka dauka an karba an kore su a gari domin ba ma tare da irin wayannan
Adamu Karaye mazauni Oyo Alaka
bayan nan garin Oyo Alaka da wani gari da wani gari ka fara wannan sana'a ta mai
na fara daga Ogere kuma sai Oyo Alaka
baka taba yin wannan sana'a ta mai a
arewacin Najeriya ba gaskiya ban taba yi ba
to me yasa
to ka san harkokin arewa gaskiya muna da karancin abubuwan yi shi yasa ni ma na gade gwara in fito nan kudanci dan samu abin yi to garin lalaba in fada nan in tashi nan kuma sai Allah ya jefo ni wannan sana'a
to wannan sana'a tayi ma daidai
a sana'a ita min komai gaskiya na samu rufin asiri abinda ban da shi yanzu Allah ya sa na mallake shi
kamar a ce ka fadi abubuwan da kai cikin wannan sana'a da ba za ka iya mantawa ba me za ka ce
nayi karatu nayi gida nayi aure na samu dai rufin asiri a cikin ta alhamdulillah
sunana baban gidan lumo ni ne sakataren kungiyar cewa ta sai da mai oyo alaka
kamar mambobi nawa gare ku a cikin wannan kungiya
muna da mambobi kamar 265
wace hanya kuke bi ku dauki mutum cikin wannan kungiya ta sai da mai
eh to in mutum ya zo ba mu san shi ba ko kuma ba wani wanda ya san shi gaskiya ba za mu dauke shi ba amma in akwai wani wanda ya tsaya mai to za mu dauke shi mu sa sunan shi koda wani abu ya faru yayi ba ta banna ya gudu to mun san inda za mu neme shi
Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to madalla yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
Lafta sun gane Melvin Rajabati zai ambata sunayen ɗan wasansa a karawar neman samun gurbi a gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 da za su yi da ƙasar Habasha wato Ethiopia da Afirka ta Kudu a ranar Alhamis mai koyarwan ɗan ƙasar Sabia a ranar Talata ne aka zaci zai ambata sunayen amma sai aka tura lokacin zuwa ranar Alhamis inda aka gayyaci ƴan jarida su zo su samu tsarrabar aikinsu a ranar 14 ga watan Nuwamba shekara 2021 ake tsaron Melvin zai kira kammalallin ɗan wasan nasa ko dai na Black Star. Ogun mai koyar da Black Stars wasa Sike Akuno ya kai ƙaran hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar Ghana ga kotun hukunta ba daidai ba a fagen wasannin cewar an yi masa ba daidai ba da aka kawo ƙarshen kwandilansa kana kuma ga ƙin biyansa albashinsa. An dakatar da tsohon kaftin ɗin na Black Stars tare da mataimakinsa biyu David Duncan da Patrick Gabarasa daga aikin nasu ne bayan shan kashi da Ghana ta yi a hannun Afirka ta Kudu a wasannin marangurbin shiga gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022. Tsohon kocin Asante Kotoko ya yi rikodin nasarori hudu a cikin wasanni goma wa Black Stars. An dai yi waje da shi ne dangane da mugunyar rawar da ya taka a wasannin na fidda gwani inda ya yi nasara ɗaya rakin da shan kashi a hannun Ethiopia da Afirka ta Kudu. Everton da ke taka leda a Premier League ɗin ƙasar Ingila ta nuna sha'awar ta ga ɗan wasan tsakiya na Ghana Idris Baba. Da jimawa ɗan wasan na tsakiya ya kasance wadda ke a idon manajan Everton Rafael Benitez kuma saura ƙarfi ne da ya yi rajistarsa lokacin da yake wasa a Real Madrid. Sai dai ba a samu daidaito ba tsakanin Los Blancos da wakilansa. Daga bisani ne ya maye gurbin Thomas Partey Atletico Madrid. To amma sai Real Mallorca sun ka shigar da wani sabon ka'ida cikin kwandilan nasa abinda ya sa ya yi wa Raji Blanco tsada. Baba ya kulla sabon yarjejeniya da saukakken ka'ida a Euro miliyan 45. Yanzu Everton ta shirya ta biya wannan kuɗi don ta samu ɗan wasan na Ghana a Merseyside kaka mai zuwa. Mai koyar da Hazakas Ladies wasa coach Yusuf Basigi ya ba da tabbaci ga magoya bayan klabin cewar za su bar Ghana ta yi fariya lokacin da suke shiga gasar ligar zakaru mata na CAF. Hazakas Ladies za su shiga gasar a matsayin zakaru waɗanda sun kalashi gasar Wafu Zombi zakarar ligar ɗin. Matan Ghana sun so manasu kampeni akan Malabokin FC na Equatorial Guinea game da abinda Basige ya ce ne klabin ya shirya sosai wa gasan kuma za ta bar Ghana ta yi fariya. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin na yau. Ridwanullah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To yanzu kuma ga takaitaccen labaran duniya.
Wasu mata daga wani gari a yankin Amhara na kasar Habasha sun zargi mayakan Tigray da yi musu fyaɗe da karfin bindiga da kuma ƙwace dukiyoyinsu. wani dan jarida Amurka yanzu haka da yake tsare a kasar Myanmar bisa tuhume-tuhume daban-daban. Yanzu haka yana fuskantar wasu sabbin tuhume-tuhume guda biyu na ta'addanci da kuma tada zaune tsaye. A yau Talata, a cewar alkalinsa a wata babbar kotu da ke Yong, kana an ji cewar Malala Yousafzai wanda ta lashe lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel da 'yan Taliban na Pakistan suka harba saboda fafutukar neman ilimin ƴaƴa mata, ta yi aure a jiya Talata a wani karamin biki da aka yi a birnin Birmingham na tsakiyar birnin Ingila, kamar yadda ta sanar a shafinta na zumunta.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham da ta hada shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.